Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau ranar Laraba 19 ga watan Oktoba na shekarar 2016 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai
Ungiyar Rajin Kare Yara ta Save the Children ta fadi yau Laraba cewa dubban mutane sun tsere daga birnin Mosul na kasar Iraki Hukumar bincike ta FBI tare da haɗin gwiwar ƴan sandan ƙasar Czech sun kama wani ɗan Rasha a birnin Prague yau dinnan Laraba dangane da yunkurin sace bayanan internet na ƙasar Amurka. Sannan wata motar ƴan sanda ta markaɗe masu zanga-zangar ƙyamar manufofin Amurka a Manila babban birnin ƙasar Philippines a yau dinnan Laraba ta raunata mutane da dama.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da ƴan matan nan na garin Chibok da ƴan Boko Haram suka sako kwanan nan. Za kuma ku ji cewa hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka da ake kira USAID ta ba da tayin tukuicin kuɗi ga duk waɗanda suka bata bayani akan masu buga jabbun magungunan masasarar cizon sauran da take turawa Najeriya. Muna kuma dauke da rahoto akan ceto wasu mutane da ƴan sanda suka yi daga hannun ɓata garin da suka sace su a jihar Kano. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya kuma zai kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran. Kungiyar Rajin Kare Yara ta Save the Children ta fadi yau Laraba cewa dubban mutane sun tsere daga birnin Mosul na kasar Iraki. Dan su kauce ma farmakin da sojojin Iraki da na Kurdawa ke kaiwa da zumar sake kwato birnin daga hannun mayakan ISIS. Kungiyar agajin ta ce mutane wajen 5,000 sun iso wani sansanin yan gudun hijira da ke Siriya cikin kwanaki 10 da suka gabata. Kuma wai da alamar na waya za ta yi yawa ma sansanin yayin da mutane ke ƙara zuwa. Iyalai na ta zuwa ba tare da komi ba illa tufafi. Kuma ba su samun duk wani abu na tallafi a cewar Tariq Kadir wanda ke jagorantar sashin Mosul na kungiyar. Sojojin Amurka sama da 100 ne ke taimaka ma sojojin na Iraki da Kurdawan Peshmerga a yakin na Mosul. Mai magana da yawun headquarter tsaron Pentagon Navy Captain Davis ya gaya manema labarai jiya Talata cewa Sojojin na Amurka na taimakawa ne ma sojojin Kurdawa sama da 10,000 da na Iraki 18,000 da kuma wani rukuni na sojojin na Iraki yayin da suke tunkarar mayakan ISIS waɗanda suka ja daga a birni na biyu a girma a Iraki na tsawon sama da shekaru biyu. An yi kiyasin akwai mayakan ISIS tsakanin 3,000 zuwa 5,000 a birnin na Mosul. Hasalima, jami'an Amurka sun ce mayakan ISIS mafiya kwarewa na girke a Mosul din, kuma masu himma ne wajen yaƙi da kuma yaɗa aƙidarsu.
Hukumar bincike ta FBI tare da haɗin gwiwar 'yan sandan ƙasar Czech sun kama wani ɗan Rasha a birnin Prague yau ɗinnan Laraba, dangane da yunkurin sace bayanan intanet na ƙasar Amurka. A makon jiya, gwamnatin Obama ta zargi gwamnatin Rasha a hukumance kan sace bayanan intanet na wasu cibiyoyi a Amurka da zimmar yin tasiri a zaben shugaban ƙasa da ke tafi. Kodayake 'yan sandan ba su ce wanda aka kama ɗin na da nasaba da sace bayanan zaben da ake zargi ba. Ba tare da yin cikakken bayani ba, mai magana da yawun 'yan sandan Czech David Shawn ya ce makasudin gudanar da binciken shine kama ɗan Rasha ɗin kuma an yi nasara. Wani bayanin da aka buga a dandalin 'yan sanda na kafar intanet na cewa an tsare wanda ake zargin a wani otel a birnin Prague. 'Yan sanda sun ce ya zube ƙasa yayin da aka zo kama shi, don haka sai da aka masa jinya gaggawa kafin daga nan aka kai shi asibiti. Bayanan na cewa kotun ƙasar Czech ce za ta yanke shawara kan ko za ta tasa ƙiyarsa zuwa Amurka ko a'a. Ko da yake ba tsaye da lokaci ba ma, to sai dai shugaban Rasha Vladimir Putin ya ƙaryata zargin hannun Rasha a kutsen na intanet.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata motar ɗan sanda ta sheko a guje ta kutsa cikin masu zanga-zangar kyamar manufofin Amurka ta kuma yi wato da suka yi gangami a wajen ofishin jakadancin Amurka da ke Manila babban birnin ƙasar Philippines a yau ɗinnan Laraba ta raunata mutane da dama. Mutane wajen 10,000 ne suka taru a gaban ofishin jakadancin Amurka ɗin. Suka buƙaci Amurka ta kawo ƙarshen kasancewarta a Philippines. ‘Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa da kuma ruwan zafi don tarwatsa cincirindar mutanen. Hotunan talabijin sun nuna masu zanga-zanga zagaye da motar ‘yan sandan suna ta bugunta da katako kafin direban ya shiga markaɗe masu zanga-zangar akai-akai. Ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar mai suna Renato Reyes ya ce sai da aka kai aƙalla uku daga cikin masu zanga-zangar zuwa asibiti bayan da motar ‘yan sandan ta kaɗe su. An kama masu zanga-zangar da dama yayin wannan zanga-zangar bayan da suka watsa ma ‘yan sanda jan fenti.
Gwamnatin ƙasar Ecuador ta tabbatar jiya Talata cewa ta taƙaita ma shugaban kafar kwarmata bayanan sirrin nan na WikiLeaks Julian Assange amfani da kafar intanet na ɗan lokaci. Wani bayanin ma'aikatar harkokin wajen Ecuador na cewa a yayin da har yanzu bata canza shawarar da ta yanke tun shekarar 2012 ba na wato wanda zai sa Assange kafar siyasa ba za ta yadda ta yi katsalanda wato ta yadda a yi katsalanda ga zaben wata ƙasa ba. A jiya Talata, WikiLeaks ta saki saƙonni da dama ta kafar Twitter tana zargin cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya buƙaci ƙasar Ecuador ta hana Assange buga bayanan wasiƙun emails da ta kwarmato daga akwatin email ɗin shugaban yaƙin neman zaben ƴar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton. To amma mai magana da yawun ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka ya ƙaryata wannan zancen.
Kasar Australia ta ce za ta yi amfani da jirgin ƙarƙashin ruwa mara matuƙi wajen neman jirgin saman Malaysia mai lambar tafiya 370 da ya ɓace. Hukumar kare haɗuran sifiri ta Australia ta faɗi yau Laraba cewa za ta saka jirgin ƙarƙashin ruwa mara matuƙin a ɗaya daga cikin jiragen ruwa masu binciken teku mai zurfi don ya taimaka wajen nazarin baraguzai da dama da aka gano a binciken da ya gabata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tarbi 'yan matan nan 21 na garin Chibok da 'yan Boko Haram suka sako kwanan nan a fadarsa da ke birnin Tarayya Abuja. Ga hirar da abokin aiki na Mahmud Lalo ya yi da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa akan batun.
To da farko dai mayan kusoshin gwamnati tare da shugaba Muhammadu Buhari su ne suka yi ganawa ta musamman da 'yan matan a gaban ɗaruruwan 'yan jaridu, kuma shugaban ƙasa ya gana da kowace daga cikin 'yan matan da iyayensu da malamansu da shugaban al'ummarsu. Ya kuma yi jawabi inda ya yi alkawarin cewa wannan aƙuba da suka sha hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ita ce makura na cutar da bil'adama na ganawa dan adam azaba. Don haka za su yi kokari, wato gwamnatin Najeriya za ta yi dukkan kokari ta tabbatar da cewa ta shafe kukansu, ta ba su lagwadar duniya wanda zai saba irin akubar da suka sha hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Wannan ko ya hada da ba su daukar wato iliminsu da zamansu da rayuwarsu dai baki daya da ita gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi alƙawarin za ta yi.
To Umar, kamar mai kallura da shi a fuskokin waɗannan 'yan mata a lokacin da Buhari ya zayyana musu waɗannan alƙawura, akwai alamun farin ciki a fuskokinsu?
Ai farin cikin ma ne ya sanya sai da suka yi wake-wake a gurin nan take bayan da aka yi musu wannan alƙawarin, wanda ai musu wannan bushara cewa ga abubuwan da za a yi musu. Sannan yadda na ga fuskokinsu ya saba ƙwarai da gaske ga ranar da aka shigo da su Abuja, saboda lokacin da aka shigo da su Abuja za a ga cewa sun kanjame kusan da ganinsu dai kafa sun shiga cikin akuba mawuyacin hali na rayuwa. Amma cikin 'yan kwanakin na uku zuwa hudu sun warware a annuri ya da a huskokin su ga iyayen su tare da su, ina ganin gwargwadon hali gaskiya akwai bambanci kware da gaske da suka zo da kuma yadda muka gansu yau a tare da shugaban kasa Muhammadu Buhari.
To Umar, a gefen irin waɗannan taruka da ake na bukukuwan munna karɓa waɗannan ƴan mata, akwai ƙorafe-ƙorafe da ake ta fama da su a cikin al'umma na cewa ana fifita waɗannan mata na Chibok, bayan kuma ga wasu ɗimbin mata ma da suke hannun ƙungiyar ake karɓo su ba tare da an musu irin wannan tarɓa ba. Kamar shugaban ya taɓo irin wannan batu a lokacin da ya jawabi?
Bai yi wannan maganar ba, amma dai ministan tsaro da muka yi hira da shi bayan da aka fito wannan ganawar, ni na gabatar da wannan ƙorafin gare shi, na ce ana faganin cewa an fifita ko an bambanta ta 'yan matan na Chibok da sauran ɗaruruwa ko dubban 'yan Najeriya da ko dai suka kubuta hannun 'yan Boko Haram ko kuma har yanzu ana suna hannunsu, ko kuma dai basu dai wasu ma sun mutu sun halaka ba a san iyayensu da tsaronsu. Ya ce to gwamnati dai tuni tana ɗaukar duk matakin kawo sauƙi da duk ɗan Najeriyan da ke cikin ƙunci, musamman a sanadiyar ƙungiya wato tashin hankalin ƙungiyar 'yan Boko Haram. Wannan magana 'yan matan Chibok ya samu jan hankalin duniya baki ɗaya ne, kuma ana so yin amfani da shi domin a kawo raunin gwamnati, a ci wa gwamnati mutunci. Don haka tilas ne gwamnati waɗanda ake ta ƙorafi a kan su ɗin, su za su zama kamar alama, kamar manufa ko wata hikima da gwamnatin za ta amfani da ita wurin fitar da sauran 'yan matan can da ke riƙe.
Umar Faruk Musa kenan a lokacin da suka yi hira da Mahmud Lalo. Yayin da Amurka ke ci gaba da taimakawa wajen yaƙi da cutar masasarar cizon sauro a Najeriya, wasu ɓata gari na saida jabin magunguna a kasuwa. Wannan dalilin ya sa hukumar ta tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake kira USAID yin tayin ba da tukwicin da ya kama daga dala 1,000, wato daga dala 100 zuwa dala 10,000 ga duk wanda ya tsegunta mata waɗanda ke buga irin waɗannan jabin magungunan. Ga rahoton Hassan Maina kaina daga Abuja.
$75 million is slated for Nigeria.
Mataimakin Sufeta Jinar ɗin Ofishin Lafiya na Amurka, Mr. Jonathan Scofield, ke albishir cewa Amurka ta keɓe dala miliyan 75 ga Nigeria da za a yi amfani da su wajen samar da magungunan zazzaɓin cizon sauro, gidan sauro da kayakin gwaje-gwajen wannan ciwo. Jami'in na Amurka ya ce yayin da suke wannan hoɓɓasa abin bakin ciki sai ga wasu marasa kishi na amfani da damarsu wajen yin alkhus, domin kimanin gidan sauro ɗan jabu har miliyan 1,700,000 ne aka shigar da su wata ƙasa wacce ba Najeriya ba. Kenan iyalai miliyan 1,700,000 ne ke kwana cikin gidan sauron da ba zai amfane su ba. Wannan kuma tamkar talkon mutuwa ne. Amurka ta ce kimanin rahotannin bullar zazzaɓin cizon sauro miliyan 100 ne ake samu a Najeriya duk shekara, yayin da mutane 300,000 ke rasa rayuwarsu a duk shekara sakamakon wannan ciwo. Bugu da ƙari, rahoton shirin ƙasa kan zazzaɓin cizon sauro a Najeriya ya nuna kashi 30 yara ƙanana a ƙasar ke mutuwa duk shekara, kuma kashi 25 yara ƴan ƙasar shekara ɗaya ne. Amurka ta ce a duk duniya kimanin dala miliyan 60 ne ake samu sakamakon kasuwancin gurɓatattun magungunan zazzaɓin cizon sauro, kuma illar irin waɗannan magunguna ke kawo tarnaƙi a yaƙi da wannan cuta. Dr. Ibrahim Abubakar Kana ƙwararren likita ne a ma'aikatar lafiya ta Najeriya.
Na farko tukuna, idan mutum ya sha maganin da ba ita ce ta ƙwarai ba, kaga ciwo ta ci gaba, mutum na iya mutuwa ga wannan cuta. Na biyu, idan mutum ya sha magani wanda ba isasshen magani ba ne, ko kuma maganin da misali ta riga ta expire, to kaga irin wannan maganin za su kashe ƙwayoyin cuta a jiki amma ba sosai ba. Abin da zai biyo baya shi ne ainihin su ƙwayoyin cutar za su taso su ƙara girma bunƙasa, nan gaba idan ka sha irin wannan maganin ba za su aiki. Na uku, maganin da ya riga extra ko maganin da bai kake magani sosai ba, ita ma kada ta da illa a cikin mutum, ta yi kama matsaloli da yawa da lalacin mutum. Shi yasa a duniya a yanzu haka, idan ana shan irin wannan magungunan, wato mu muna kira su gurɓatattun magunguna, to wallahi suke kawo matsaloli a duniya gaba ɗaya. Dole ne duniya a tashi tsaye sosai a yi magani mutane masu da irin magunguna.
Yanzu dai Amurka ta sanya tukucin da ya kama daga dala 100 zuwa dala 10,000 ga duk wanda ya tsegunta mata waɗanda ke yin jabun irin magungunan zazzaɓin cizon sauro da take aikowa Najeriya. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa.
A gaida Hassan Maina kaina, Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta ce ta ceto mutane 12 da masu satan mutane suka yi garkuwa da su a dajin Falgore da ke jihar ta Kano domin neman kuɗin fansa, har da mata cikin waɗanda aka ceto, kuma an yi nasarar kama wasu daga cikin ɓatagaran. Ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana.
Sun zo mu da dare ne suka samu gaba, sai suka ce mu neman musu kuɗi kamar rabin miliyan, mu haɗa musu rana ɗaya ranar Asabar, Lahadi su zo su karɓa. Suka ce in na sake ban biɗi kuɗin nan ba Asabar, in suka da kashe ni suke.
Suka jawo tsohuwanmu kakata kenan, suka tafi da ita da ni, sannan kafin mu tafi suka ta harbi a cikin gidan har suka kashe wani ƙanin babanmu. Aka zo aka ɗaɗɗaure mu mu kwanta, gari ya waye zo su kama dukanmu da bulala. Sannan suka kira mahaifinmu suka ce mai su abinda suke so a wurin shi 5.5 million. Ya ce shi ko kuɗin ma bai ma taɓa ganinsu ba kwana na 11.
Haka kuma rundunar ta kama 12 daga cikin matasan da ake zargi suna ɓoye mutanen da suka yi garkuwa da su a sansanoninsu da ke cikin dajin na Falgore wanda ke kan hanyar Kano zuwa birnin Jos.
Sunana Muhammad Bello, ni ba abin da aka kama ni da shi, ina jihar Taraba ne, na yi aure. Nemi aure da mutane wani ya zai min munafunci ya sa aka kamo mu uku amma an saki ɗaya.
Kwamishinan 'yan sandan Kano Rabiu Yusuf ya ce matasan waɗanda suka fito daga jihohin Kano da Kaduna da kuma Bauchi an kama su da bindiga da albarusai 250 da kayan maye na hodar Iblis da kuɗi da baburan hawa da kuma kayan girkin abinci da kuma wayar hannu.
Muka tura wanda yake aiki ne gare su da tana wuyansu su kama masu irin wannan aikata laifuka suka je dajin Falgore. Allah kuma ya ba mu sa'a, muka samu muka kama daga cikin masu aikata laifin, sannan muka ceto mutane gurin 12.
To yanzu tun da an ceto waɗanda suka yi garkuwa da su, an miƙa su ga iyalansu ne ko kuma a me ake ciki?
Ƙwararrun miƙa su da iyalansu, su haka suna tare da iyalansu, su waɗanda muka ceto su daga hannun waɗannan masu aikata mayagun ayyuka.
Su kuma yaran ina makoma su?
Muka gama bincike za a tura su gaban kotu, kotu kuma ta yanke hukunci.
Wannan al'amari ne yana zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yi karatu na biyu a kan ƙudurin gyaran dokar hukunta masu satar mutane wadda aka samar da ita tun a shekarar 1963 lokacin gwamnatin lardin Arewa. Yanzu dai dokar za ta yi tanadin ɗaurin rai da rai ne ga duk mutumin da wannan laifi ya tabbata a kansa. Honorable Salisu Ibrahim Muhammad da ke zaman wakilin mazaɓar doguwa a zauren majalisar yankin da satar mutane domin kuɗin fansa ke neman zama ruwan dare a yanzu ya ce sun yi maraba da wannan yunkuri na gyaran doka.
Halin da muka samu kanmu a ciki da halin su waɗanda muke wakilta, halin da suka samu kansu na fargaba na tashin hankali, shi ya sa 'yan uwa abokan aiki muka nuna damuwar mu, muka ce musu gaskiya ga halin da mutanen mu suke ciki, kuma amfanin zaman mu anan su muke wakilta, cewar muna ganin ya kamata a gyara dokan nan. Abinda final court ya ce bai isa ba, watakila da yadda ake yi bai kai zafin abin da ake yanzu ba ne wannan garkuwar adal, kuma abin ya wuce daga ma abin dukiya, ana zancen rai ne, kusan ba a kwana ɗaya kwana biyu sai kaji cikin kokarin su na daukan mutanen an harbi wani an kashe wani.
Honorable Salisu Ibrahim Muhammad kenan, dan majalisar dokokin Kano daga mazaɓar doguwa. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ashe gari ɗin dai da ƴan sanda rigima ba za ta tashi.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan birnin Washington yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta da rago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Alhaji Garba Sule Karako Sami Naka, kuma a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda bakon namu ke muna bayanin cewa ya bar noma saboda an karbi gonan da yake nomawa aka kacaccala ga sauran masu cewa su ma suna son su yi wannan noma, amma kuma wurin ya lalace na wannan shekaran domin ko ba su noma filin ba. A nan ko na tambaya Alhaji Garba ne, ko ya ci gaba da noman ganin cewa gwamnati ta sake wayansa domin ya zo ya ci gaba da shi wannan noma?
Nan nuna ba noma da sha'awar yi, ba ni da ra'ayi domin a lokacin na samu aiki a Harvard University ina koyar da harshen Swahili da Hausa. To kuma ina samun alheri tamfar kusan kwatankwacin abin da nake samu a wannan noman. Sai na ga wannan noma akwai wahala a ciki, wannan kuwa kawai zuwa za ka yi kamar wani professor kana koyarwa a aji, shi yasa na rabu da su na kyale su.
Watan kayi abin nan da Hausa ake ce sana'a go maganin mai gasa.
Yawa.
Cinjin bakin aiki ko gama ka ɗaya ɗiba.
Haka aka yi.
Ka koyar da Hausa, ka koyar da Swahili, sannan kuma ka bada magani.
Haka.
To har yanzu a kansu kake ko ko an ƙara wasu kuma sana'o'i?
A yanzu na bar waɗansu daga ciki Boston, Harvard University inda nake koyar da Swahili da Hausa na daina. Ina aiki da Boston Housing Police.
Me yasa ka bari?
Saboda tun lokacin da aka fara rikice-rikicen nan na su 'yan ta'addan da ke Afirka, kamar su 'yan Boko Haram da aka fara rikicinsu, da aka fara rikicin 'yan wajen malu-malu din nan, to ka san akwai wanda ake cewa fisco din nan da sukan zo Afirka, su Ghana da sauransu Turawa. Yan makaranta masu zuwa, to ana dan koya musu Hausa da Swahili din da sauran yaren da za su iya communicate, za su iya juyawa da mutane suna magana. Dan kaman sannu da zuwa, ina za ka, na gode da sauransu. Dai Hausa ba wai
nan kusa-kusa dai.
Nan kusa-kusa. To sai ya kasance waɗannan programs din duk an kashe, an hana, aka nuna cewa Afirka ba lafiya ko ina ne. Saboda haka gwamnatin Amurka ta rage wannan turo wannan fisco din da suka yi. To shi yasa ba ɗalibai da ake koya musu wannan Hausa, amma duk da haka waɗansu suna yi saboda darasi na makaranta a yanzu haka ana yi.
To yanzu sana'a guda kenan kake yi ko kuma aiki guda kenan kake yi?
Aiki guda kenan wanda nake yi, na ba da magani da Boston Housing Police Authority.
Yau tun daga wannan lokacin shi dai ka yi wasu ayyuka daban-daban, amma shi wannan ba da magani ba ka rabu da shi ba har yanzu?
Ba mu rabu da shi ba.
To ba ga aikin gwamnati tukunna me ya burge ka zauna bayan karatun har tun daga wannan lokacin har kawowa yanzu?
To a gaskiya abubuwa da yawa da dama da suka burge ni. Na farko dai wanda suka riga ni zuwa nan, na ga yadda suke samun abubuwa kamar wanda Hausa suka ce na Dallabadin. Ilimi dai kyauta, abinda za ka samu har university ga 'ya'yanka za a bayar ka kyauta, banda wannan lafiya duk na iyali za a baka kyauta, banda wannan ko haihuwa aka maka yaron har ya zama ya wajen shekara uku da abinda zai ci da zai sha, ko yarinya ko yaro, gwamnatin nan Amurka su za su baka kyauta. To duk abin sai yana bin sha'awa ya burge ni, nace to wannan kuwa gara basa bari jarabu an gani ko da dan shekara dan kadan.
A wancan lokacin ko hakawa yanzu ma ana samun waɗannan garaba?
Har yanzu ana yin wannan, har yanzu.
Amma wani matakin ilimi ne ake ba yara kyauta a nan ko ku har zuwa jami'a?
Har zuwa jami'a, amma sai kuma idan kana da izinin zama na ɗan ƙasa, ba ka zo ne haka kawai ba, ba ka da takardun izinin zama, sannan a baka wannan abubuwa sai kana da izinin zama ko ka zama ɗan ƙara.
To in ba ka da izini ba ka iya samun wannan damar kuma ba ka iya samun? To aikin yi kuma fa?
Ba za ka iya samu ko aikin yi? To ai shi ne nake gaya maka, wanda na fara yi farkon zuwana tunda ba ana da izinin zaman ba.
Ka wance ka fara aiki wai karkashin tebur ba, kai muna bayanin menene karkashin tebur din nan ba?
Shine wato kamar yanzu kana da gurin aiki, kaga idan na gaya maka abubuwan da na yi a ƙasar nan na farko, ko kuma masu sauraron mu sai su yi mamaki, idan na zo da farko.
To haɗa muna mu ji mana.
Yau wato na yi sharan titi.
Amma ana biyan albashi ko?
A kwarai da gaske abun a lokacin nan fa ina asibitin ido na kofan gayan, ni ne shugaban gurin asibitin ido na kofan gayan. To albashi na wajen wata uku a lokacin shine nake samu a kwana biyar
anan kenan
anan to Allah da ikonsa dai da nazo
amma sharan titi ne aikin
na'am
amma sharan titi ne
sharan titi ne kana tafi da dan bokitinka da roba kana tsince tsincen takarda idan ka samu a sati daya albashinka na wata uku ne
albashi na sati guda a nan Amurka shine na wata ukun ka a gida Najeriya turka shi ga lokaci ya daga mun hannu masu ware a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin inda zamu tashi cikin wannan shirin yanzu amadin bakon namu Alhaji Garba Sula Karaku Sami naka da Julie Gresham wata hada mana sauti ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sako na farko yace salam BOA Hausa da fatan kuna lafiya Allah sarki yanzu dai wutar lantarki ta fara zama a ƙasa ta Najeriya musamman ma a jiha ta ta Katsina dan haka nake kira ga gwamnatin shugaba Buhari ya kamata ta ƙara hazaka wajen ganin wutar lantarki ta zauna dindindin a Najeriya sako daga Abba Sa'ad Mahuta sai sako na gaba kuma daga Bala Muhammad Damban da Malam Rilwan Sa'idu Gayari suka ce salam BOA Hausa hakika harin kwantan bauna da mayakan Boko Haram suka kai a sojojin Najeriya a kusa da iyakar Najeriya da Niger wani babban abin takeici ne da fatan Allah ya kawo mana karshen wannan hare-haren yan bindiga amin sai kuma wannan sakon yace assalam BOA Hausa da fatan kuna lafiya dan Allah ku bani dama na yi kira ga majalisar dinkin duniya da ta dau matakin gaggawa wajen kare rayuwa da lafiyar fararen hula a Moso domin gaskiya fafatawar da ake yi a tsakanin dakarun Iraq da Syria da kuma mayakan ISIS na shafar fararen hula da fatan kiran ya je gare su daga Prince Yawo Adamu Bulkaciwa sai wannan sakon kuma yace mai girma gwamnati a Ciku Bagudu har yanzu ma'aikatan kananan hukumomin jihar Kebbi sun kasa karbar kudaden hutun su wanda tuni ka baiwa ma'aikatan jihar mai girma gwamnati ka tuna da cewa ana wanke tukunya ne tun daga yau domin tuwon gobe daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi
to kafin mu rufe shirin namu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Atakaice kungiyar rajin kare yara to Save the Children ta fadi yau Laraba cewa dubban mutane sun tsere daga birnin Mosul na kasar Iraki saboda su kauce ma yakin da ake yi. Hukumar bincike ta FBI tare da haɗin gwiwar ƴan sandan kasar Czech sun kama wani ɗan Russia a birnin Prague yau dinnan Laraba dangane da yunkurin sace bayanan internet na kasar Amurka. Wata motar ƴan sanda ta markaɗe masu zanga-zangar kyamar manufofin Amurka a Manila babban birnin ƙasar Philippines a yau dinnan Laraba ta raunata da dama daga cikin masu zanga-zangar waɗanda suka taru a gaban wato ginin inda suke ta zanga-zanga na nuna wato kyamar manufofin Amurka da suka ce kamata yi Amurka ta fice daga ƙasar su. Gwamnatin kasar Ecuador jiya talata ta ce wato jiya talata ta faɗi cewa ta takaita ma shugaban kafar wato kwarmata bayanan sirrinan na WikiLeaks Julian Assange amfani da kafar internet na ɗan lokaci.
Masarare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin iyalan manyan jami'an gwamnati na da 'yancin bayyana ra'ayinsu game da yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati sai a kira a bayyana ra'ayi. A madadin ka Almasi Garba da ya gabatar da shirin da kuma Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Aidan Otuku. Ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma ga Usman da Maryam da shirin yau da gobe.